Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkanku da asuba da fatan kun waye gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Baba Yakub Makeri. Sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau Talata 11 ga watan Mayu na shekarar 2021, wato daidai da 29 ga watan Ramadana na shekarar 1442 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga baba da kanin labarai.
To baban ne aje Litinin kungiyar ƴan bindigan Hamas ta harba rokoki a birnin Kudus, lamarin da ya tada ƙarar jinniya a cikin birnin bayan ɗaruruwan Falastinawa sun ji raunuka a arangaban da ƴan sandan Isra'ila a wajen masallacin Aqsa. A jiya Litinin kuma shugaban Joe Biden ya ce wani harin kutsen yanar gizo mai alaka da China da ya auna babban bututun man Amurka babban mugu aiki ne da ya bayyana karara. Kana Amurkawa sun yi tafiye-tafiye a ranar karrama iyaye mata, lamarin da ya bude sabon babi na tafiya da jirgin sama a cikin annoba a hutun ƙarshen mako, a cewar hukumar sufuri ta Amurka.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kwamitin kula da harkokin kuɗi na Majalisar Dattawan Najeriya ya ce ya gano a cikin shekaru 6 ma'aikatu da hukumomin gwamnatin tarayyar ƙasar sun yi sama da faɗi da kuɗaɗe har naira tiriliyan 3 waɗanda ba a sa su a cikin lalitar gwamnati ba. Hukumomi masana tattalin arziki suke cewa dangane da batun
kuɗaɗen da zake samu na shiga idan ta haƙo ma'adananta kamar azurfa, tagulla, man fetur, ba za a samu biyan buƙata ba. Shin bashi ma'ana ya zama mana dole, sai dai ya kamata mu bi a hankali wajen cin bashin nan.
Bayan haka kuma za ku ji cewa masu aikin ceto a jihar Neja sun kammala aikin lalubo mutanen da jirgin ruwan kwale-kwale kife da su a garin Galkogo da ke gabar ruwan Shororo. Kowane irin mataki gwamnatin jihar ta dauka.
Gwamna ya riga ya bada umarni na a nemo hanyar da za a yi a taimaka ma mutane don a kauce mu shiga irin wannan haɗari, don wannan rashin rayukan yayi yawa.
Kamar kowace ranar Talata, yau ma muna tafi da shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustapha Sokko take gabatarwa, amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. Jiya Litinin kungiyar ƴan bindigan Hamas ta harba rokoki a birnin Kudus, lamarin da ya tada ƙarar jinniya a cikin birnin bayan ɗaruruwan Falastinawa sun ji raunuka a arangama da ƴan sandan Isra'ila a wajen masallacin Aqsa. Kungiyar ƴan bindigan ta kwashe mintoci da dama tana aika rokoki bayan wa'adi da ta bayar na karfe 6 da yamma ya wuce. Kungiyar ta baiwa Isra'ila wa'adi da ta janye rundunar tsaronta daga masallacin da ma wani yankin birnin Kudus mai fama da rikici. Ma'aikatar sojan Isra'ila ta ce an harbo rokoki 7 farko ne daga zirin Gaza, wanda wata na'urar tsaron Isra'ila ta gano ɗaya a ciki. Kafafen labaran Isra'ila sun ce jimlar rokoki 30 ne aka harbo. Nan take babu wani rahoton barna ko kuma asarar rayuka. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce wannan halin da Hamas ta kai ta wuce gona da iri, kana Isra'ila za ta mai da martani mai gauni. A jiya Litinin, shugaban Amurka Joe Biden ya ce wani harin kutsen yanar gizo mai alaka da Rasha da ya auna babban bututun man Amurka babban mugun aiki ne da ya bayyana karara. Ya ce hukumomin gwamnati sun tashi haikan suka gaggauta dakile tasirin wannan harin akan raba mai, inji shugaban kasar a fadar White House a kalamansa na farko akan shirin tattalin arziki. Biden ya amsa tambayar manema labarai bayan ya kammala jawabinsa akan ko akwai wata shaida da ke tabbatar da gwamnatin Rasha tana da hannu a wannan harin, sai ya ce zai gana da shugaba Vladimir Putin. Yana mai cewa a halin yanzu babu wata shaida daga sashen tattara bayanan sirrinmu da ke tabbatar da gwamnatin Rasha tana da hannu a ciki. Sai dai Biden ya kara da cewa shaida da suke da ita da ke tabbatar da kamfanin tsaron yanar gizo ta ransomware actors suna zaune ne a cikin Rasha. Lallai gwamnati a Moscow tana da wata rawa da za ta taka. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Amurkawa sun yi tafiye-tafiye a ranar karraba iyaye mata, lamarin da ya bude sabon babi na tafiya da jirgin sama a cikin annoba a hutun ƙarshen mako, a cewar hukumar tsaron sufuri ta TSA a takaice. Sama da mutum miliyan guda da 700,000 ne suka yi balaguro a ranar Lahadi a cewar TSA, karon farko tun cikin watan Marisin bara lokacin da tafiye-tafiye da jirgin sama yayi karanci ainun sakamakon annobar coronavirus. Lamarin na ranar Lahadi ya rusa tarihi na kwanaki biyu da suka shuɗe, inda aka yi kiyasin 4,500 a kowace rana. Duk da cewa an cimma wannan adadi mai yawa kwanaki biyu da suka wuce, har yau cikar mutane a filin saukan jiragen sama bai kai lokacin da babu annobar ba, inda cikowar ta ranar Lahadi ta yi kasa da kashi 29 cikin 100 idan aka kwatanta da ranar Lahadin wannan bukin iyaye mata a duniya da aka yi a bara.
To madalla, anjima kaɗan Baba Yakubu zai sake shigowa da cigaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Kwamitin kula da harkokin kuɗi na Majalisar Dattawan Najeriya a ƙarƙashin jagorancin Sanata Solomon Adeola ya ce ya gano cewa a cikin shekaru 6 da suka gabata, ma'aikatu da hukumomin gwamnati sun yi sama da faɗi da kuɗaɗe har naira 3,000,000,000, wanda ba sa su a cikin lalitar gwamnati ba, wanda shi ne ya sa gwamnati ke cin bashi babu adadi. To sai dai ƙwararru a fannin tattalin arziki na cewa hukumomin gwamnati ba za su iya rike gwamnati ba sai an haɗa da bashi. Wakiliyarmu Madina Dauda na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton.
Manyan hukumomi sama da 60 masu samar da kuɗaɗen shiga da ya kamata a zuba a lalitar gwamnati ne suka tafka wannan badaƙalar, da kwamitin kuɗi na Majalisar Dattawa ya ce ya kiyasta sun kai wuri na gugan wuri naira 3,000,000,000 da suka kasa biya a cikin asusun hada-hadar kuɗaɗe, wanda aka fi sani da CFR a Turanci. Shugaban kwamitin Solomon Adeola ya ce wannan mataki da hukumomin suka ɗaukar wa kansu shi ne ya kasance tushen taɓarɓarewar kuɗi na gwamnatin tarayya, wanda ya haifar da ɗimbin bashi musamman daga shekara 2014 zuwa yau. Ɗaya cikin 'ya'yan kwamitin kuɗi a Majalisar Dattawa, Yusuf Abubakar Yusuf, ya ƙarin haske akan wannan bincike da suke yi.
Yanzu abin da muke so mu duba, in dai suna samun wa'annan kuɗaɗe, to wai lallai me yasa za su yi amfani da kuɗin nan ba kan ƙa'ida ba? Ai ya kamata in ma za su yi amfani da kuɗin nan su dawo wajen majalisa, majalisarsa ba su dama su yi amfani da wannan kuɗin. To yanzu abin da muke kokari mu gane, wa'annan kuɗaɗen ya kamata ko a zaɓa ko a yi amfani da su, gwamnati ta barba da kuɗin albashi da kuɗin yau da kullum da kuma kuɗin manyan ayyuka, su su yi amfani da kuɗin da suke shigarwa nasu. Koko mu ɗauki kashi 80 a cikin 100 a kuɗaɗen nan da suke samu a mayarwa gwamnati, sannan gwamnati ta dinga ba su abin da ta saba ba su.
A cikin kasafin kuɗin ƙasa na wannan shekara na naira 13.5 trillion, an amince da 5.1 trillion a matsayin gibi, yayin da aka sake ware 3.3 trillion don biyan bashi. Wani abu da ƙwararre a fannin tattalin arziki Shu'aibu Idris Miƙati ya ce dole ne a ci bashi domin hukumomin gwamnati ba za su iya riƙewa da kuɗaɗen shiga kawai ba.
Idan kika dubi hanyoyin samun kuɗin shiga na ƙasar Najeriya, kamar yadda lissafa guda 2-3, haraji a kamfanoni da 'yan ƙasa, kuɗaɗen da ake samu wajen sai da ma'adanan in an haƙo su ko kuma a ci bashi, za ki ga cewa ƙasar Najeriya in ta ce za ta dogara da karɓan haraji da kuma kuɗaɗen da take samu na shiga idan ta haƙo ma'adananta kamar azurfa, tagulla, man fetur, ba za a samu biyan buƙata ba. Cin bashi ma'ana ya zama mana dole, sai dai ya kamata mu bi a hankali wajen cin bashin nan. Ana ma kuɗin gwamnati wakaci-wakatashi, almundahana ta yi katutu a ƙasar Najeriya.
Kwamitin kula da harkokin kuɗi na Majalisar Dattawan ya ce dole hukumomin gwamnatin nan 60 su mai da waɗannan maƙudan kuɗaɗe, domin rashin zuba su a lalitar gwamnati ya saɓawa tanadin kundin tsarin mulki da dokar kula da kasafin kuɗi. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda da wannan rahoton, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Baba Yakubu Makeri ya dawo da labaran duniya kashi na biyu.
Alojojin sojan ruwa Amurka sun yi harbin gargaɗi sau biyu a kan jiragen ruwan Iran masu tsananin gudu, bayan abin da ma'aikatar tsaro ta Pentagon ta kira cin karo mai haɗari da rashin ƙwarewa a kusa da tekun Oman. Sakataren jarida a Pentagon John Kirby ya kira haɗuwar ta jiya Litinin da jiragen ruwan sojojin Iran su 13 masu tsananin gudu da babban abu, ganin lamarin ya faru ne a wani yankin ruwan da aka takaita zirga-zirga. A cewar Kirby, jiragen ruwan Amurka guda shida ciki har da jirgin sojan ruwan Amurka USS Monterey, kana jirgin ruwan yakin Amurka mai tafiya karkashin ruwa USS Georgia na musu rakiya zuwa cikin ruwan, yayin da jiragen Iran ɗin suka tunkaro su a guje cikin tashin hankali. Wata sanarwa daga jirgin ruwan sojan Amurka na biyar a jiya Litinin na cewa jiragen sojin Iran su 13 da suka raba kansu gida biyu sun nufato jiragen ruwan Amurka da tsananin gudu fiye da kima, suka bar makamansu a buɗe, kada mutane na jikin makaman. A ƙarshe, shugabannin Turai da na China sun yi kira da a gaggauta magance jinkiri da ake samu a yarjejeniyar cinikayya da aka cimma a cikin watan Disamba, biyo bayan tankiya sakamakon zargin take haƙƙin bala'adama a China da ke kawo jinkirin tabbatar da yarjejeniyar a Majalisar Dokokin Turai. An kwashe shekaru 7 ana tattaunawa kan yarjejeniyar kasuwancin tsakanin kungiyar tarayyar Turai da China, wanda a ƙarshe aka amince bisa sharadi a ranar 30 ga watan Disamba, bayan wani taron koli ta yanar gizo tsakanin shugabannin tarayyar Turai da China. Turai ta ce wannan ce yarjejeniyar kasuwanci da China ta fi bigin kullawa da wani bangare. A halin da ake ciki, mataimakin shugaban hukumar zartarwar Turai, Valdis Dombrovski, ya faɗa a makon da ya gabata cewa an dakatar da kokarin da ake yi na ganin 'yan majalisar dokokin Turan sun tabbatar da yarjejeniyar. Dakatar da yarjejeniyar ya biyo bayan takunkumin ramuwar gayya akan munanawa kabilar Ugur da China ke yi a lardin Xinjiang.
A gaida Baba Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yammacin jiya Litinin, masu aikin ceto a jihar Neja sun kammala aikin lalubo mutanen da jirgin ruwan kwale-kwale kife da su a garin Galkogo da ke gabar ruwan Shiroro. Tun a ranar Asabar din da ta gabata ne jirgin ruwan kwale-kwalen ya kife da kimanin mutane 100 da akasarinsu 'yan gudun hijira ne da ke komawa garuruwansu bayan samun saukin hare-haren 'yan bindiga da suka addabi yankin na Shiroro. Ga Mustapha Nasir ba tare da ƙarin bayani.
Shugaban hukumar bada agajin gaggawa a jihar Niger, Alhaji Ibrahim Inga, ya ce ya zuwa yammacin Litinin din nan dai sun gano gawarwakin mutane 32. Sannan yara ƙanana guda biyu sun ɓace.
Yanzu adadin mutanen da suka rasu ya kai mutum 32. Wa'inda ba a gani ba ƙananan yara ne guda biyu, wanda ana tunanin 'yan shekara 1.5 zuwa shekara 2 ne ba a gani ba, su biyu.
Amma mutane nawa ne ke cikin wannan jirgi haka? Magashi an ce kwale-kwale ne.
Ana tunanin da kusan mutum 100 ne suke a cikin kwale-kwalen. Amma daga baya kuma bayanan da muke samu ba su kai mutum 100 ba. Amma dai adadin waɗanda suka rasu yanzu da waɗanda ba a gani ba, mutum 32 an ga gawawwakinsu, an yi musu jana'iza, mutum 2 su ne ba a gani ba.
To yanzu an dakatar da neman gawawwaki kenan?
To mutum 2 ne ƙananan yara ba a gani ba, hasashe dai waɗannan su ma gaskiya sun riga mu gidan gaskiya ɗan shekara 1.5 ko shekara 2 ba abin da zai iya a cikin irin wannan ruwa.
Mamman sarki ya rasa 'yan uwansa guda 6 a wannan hadari na kwale-kwale. Ga abin da yake cewa.
Abin da na ji ta da so yara sun mutane sun suna nan ne tare da ni, amma to dan da sun kwana 2 lokacin ba da sun koro su a kauye sun ce za su koma. Komawa su din ne on Saturday. To komawa din ne da sun ma ta abin da ya faru.
To duk sun mutu su 6 din 'yan uwan naka.
Sun mutu.
Wannan matsala ta hadarin kwale-kwale dai kusan duk shekara ana samun ta a jihar Niger. To amma shugaban hukumar bada agajin Alhaji Ibrahim Inga ya ce gwamnatin jihar Niger na ɗaukar matakai na rage yawan asarar rayukan da ake samu a sakamakon haɗurran jiragen kwale-kwalen.
Gwamna ya riga ya bada umarni na a nemo hanyar da za a yi a taimaka ma mutane don a kauce mu shiga irin wannan haɗari, don wannan rashin rayukan ya yi yawa.
Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar. Kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na yanar gizo a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com. yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Saka mai wuya.
Wannan ayyuka na ta'addanci na kisa da kuma garkuwa da mutane da kone garuruwa da kuma sata shanu suna cikin manyan kaba'irorin da Allah ya haramta a musulunci, kuma doka ta kaza ba ta yadda da wayannan biyakun ya hukka ba. Zaman yawancin a wayannan ɗan ta'addan da ke cikin daji dabbobinsu kashi 95 musulmai ne. Kaga wannan hanya da fir'ita, idan Allah ya yanahi mutum ya ɗauki karatun, wasu da yawa za ka ga sun zo sun nadama kuma sun karɓi rungumi sulhu.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwa zuwa da ku a kashi na ƙarshe na muhawara da Sani Balinfashi ya kawo mana kuma shirya mana dangane da harkar rashin tsaro a jihohi irin su Zamfara, Katsina, Sokoto, Kaduna da sauransu da Niger. To a wannan shiri na ƙarshe da zamu kawo muku a yau zamu duba rawar da mutane irin su shararren malaman nan na Kaduna, Shakka Ahmad Mamun suka taka wajen kokarin ganin an samu sulhu a cikin wannan al'amari. Kuma mai ra'ayi game da ko shugaba Muhammadu Buhari yana iya bakin kokarin kansa na ganin ƙarshen wannan masifa ta tashin hankali a Najeriya? Ya kuma maganar shawarwarin da wasu irin su gwamnan jihar Bauchi gwamna wato Bala Muhammad suka kawo na cewa watakila lokaci ya yi da ya kamata Najeriya ta shigo da sojan haya domin su taimaka mata wajen tankare wannan matsala ba tare da ɓata lokaci ba. Ga Sani na Malumfashi tare da mutanensa.
Malam Sani Abdullahi, wannan tambayar ta ka ce wato mutane da dama suna mamakin aikin da malamin addinin Sheikh Ahmad Abubakar Gumi yake yana yin nasiha a daba-daba ga shugabanninsu a lokacin da ya ziyarci dazuka da nuna musu nuna abin da suke da kuma kokarin ganin cewa an yi sulhu. Yaya kake kallon wannan al'amari?
Wani al'amari da Sheikh Dr. Ahmad Gumi yake na kokarin gaidawa cikin dabbobin ƴan ta'adda domin jawo hankalinsu da illolin waɗannan miyagun ɗabi'o'i da suke kamar yadda addinin musulunci ya tanada. Wannan ayyuka na ta'addanci na kisa da kuma garkuwa da mutane da kone garuruwa da kuma sata shanu suna cikin manyan kaba'irorin da Allah ya haramta a musulunci, kuma doka ta kaza ba ta yadda da wayannan biyakun ya hukka ba. Zaman yawancin a wayannan ɗan ta'addan da ke cikin daji dabbobinsu kashi 95 musulmai ne. Kuma idan ya tafi ya kai maso azi Al-Qur'ani da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, bayan ya gama zai dauki littafai, zai dauki Qur'ani da hadisai ya basu, sannan wani jima kan basu tawahi a kastura. Kaga wannan hanya da fir'ita, idan Allah ya yanahi mutum ya dauki karatun, wasu da yawa za ka ga sun zo sun nadama kuma sun karbi rungumi sulhu. Na ga haka na adajin Fandeguwa, na ga haka na adajin Rijana, aje dajin Pake a Shinkafi local government, dajin Sububu wanda kamar dajin da ya je inda su dogo gede wanda suka dauki ƴan ta'addar da aka yi garkuwa da su a Kandara. To da bayanan da ya dogo gede ya nuna cewa shi a shirye suke da su rungumi sulhu. Kaga wannan abu ne wanda ya fa'ida da yawa, kuma dalilin wannan wa'azi da dawa da kai can dabbobin ƴan ta'adda mu dai Zamfara, wannan abu ya zama alheri.
Mutane da dama suna mamakin gagarumin aikin da malamin addini na Sheikh Ahmad Abubakar Gumi ya yi na ziyartar daba-daba, yana yi musu nasiha tare da kawo musu batun sulhu. Ya kake ganin wannan al'amari?
Kamar yadda shi Sheikh Gumi ya yi bayani, na farko mutanen nan dai da suke bannan nan sun kira kansu musulmai ne. Shi kuma malamin addinin musulunci a kullum abin da yake so yayi nasiha ya jawo hankalin mutane su koma ma Allah, da kuma nuna musu girman laifin da suke aikatawa da kuma matsayinsu a wurin Allah subhanahu wataala in ba su tuba ba. To kaga shi wannan babu wanda sai kore wannan. Amma gaskiyar magana, ba ni tunanin wannan kadai zai wadatar a irin yanayin da ake ciki. Mutane da suka tashi cikin jahilci kuma suka ɗauki wannan abin sana'a, kuma sun daɗe suna yi suna kallon cewa wannan hanya ce mai sauƙi da za su iya tara dukiya, wanda sun talauta mutanen sun kare tattalin arzikin kasashen yankunan mu da karkaran mu. So babu wani abu da ya kamata a yi shi ne gwamnati ta dauki mataki na yaki da waɗannan mutanen har su fahimci cewa akwai ƙarfin gwamnati kuma za a iya maganin su da ƙarshe su da kansu za su yi ƙauya. Amma idan ka ce a yayin da ake haka kawai wa'azi da za a yi musu da kuma sulhun da ake magana ana yi, to gaskiyar magana wannan ba zai wadatar ba.
Malam Sani, kana ganin matakan da gwamnatin shugaba Buhari ta ɗauka zai kai mizanin da zai kawo ƙarshen matsalolin tsaro a Najeriya?
Eto, ga matakan da shi shugaba Muhammadu Buhari ya ɗauka matakai ne waɗanda mu ɗan jihar Zamfara mun yi na'am da su, domin ya tura shugabannin rundunar sojoji na Najeriya baki ɗaya a jihar Zamfara sun tabbatar ma da al'umma da gwamnatin jihar Zamfara, gwamnatin jihar Zamfara cewa shugaban ƙasa ya turo su domin su zo su shaida ma 'yan jihar Zamfara sun zo ne su faɗa da masu laifi. Sai ga suna neman goyon bayan gwamnati da al'umma jihar Zamfara da su ba su goyon baya bisa ga wanga kuduri da manufofi na shugaban ƙasa na a kawo ƙarshen ta'addanci na garkuwa da auren mutane da kashe-kashen rayuka da sace dukiyoyinsu da ƙona garuruwa. Sannan cikin bayanin da shi mai girma gwamna ya yi ma al'umma jihar Zamfara lokacin da su wayannan hafsoshi suka zo na Najeriya a Zamfara, ya magana da shugaban ƙasa. Shugaban ƙasa ya turo jami'an tsaro guda 6,000 a jihar Zamfara, sannan ya yi kira ga duk wani mai makami ko wanda ke wannan aikace-aikacen na ta'addanci jihar Zamfara, ya ba shi kwana 60 ya rungumi shirin shi na sulhu domin ya zo ya yi a aje makamman shi. Amma bayan kwana 60 duk wanda bai kawo makamman shi ba, gwamnati za ta yaƙe shi a zahira. Saboda haka a wannan bayani ne akai da sauran hafsoshi na Najeriya kuma suka tabbatar da cewa za su je su sake shiri su sake damara, sannan su turo wannan jami'an tsaro domin yaƙi da ta'addanci ga dangana a cikin jihar Zamfara da kuma arewa maso yamma.
To a ƙarshe, danne irin shawara ne za ka ba da wanda yake za su kai ga rage shigowar makamai cikin ƙasar nan ta hanyar yadda ba su dace ba ga kuma waɗanda bai dace su mallake su ba?
To, abojojinmu shi ne iyakokinmu na Najeriya wanda suka yi makwabtaka da Zamfara da Kebbi da Sokoto, shi ne akwai iyakokinmu na Kamba da iyakokinmu na Malabil da iyakokinmu na Sabon Birni da iyakokinmu na Jibiya da iyakokinmu na Indela. Idan jami'an custom da jami'an immigration da sauran jami'an tsaro da ke wajen suka zo suka tsare tsani da Allah suka yi aikinsu, ko shi za su taimaka hana shigowa da wasu miyagun makamai da miyagun mutane da kuma miyagun ƙwayoyi. Yana da kyau yanzu an zara damce an ba iyakokinmu muhimmanci, suna inganta iyakokinmu a samu na'urorin da za su dinga ɗauka hoton duk motar da ta fito da abin da a ciki, shi ne ake ce mu scanner da Turanci. A kuma inganta fito da wani tsari na duk wanda zai shigo Najeriya an san adadin mutumin da ya shigo kuma an san adadin da ya zo. Sannan kuma su jami'an tsaro a inganta albashinsu, a inganta koyar da su, a inganta na'urorin na zamani na yaƙi da ta'addanci. Sannan a ƙara ɗaukan ma'aikata na 'yan sanda na sojoji da immigration da sauransu domin a magance wannan abubuwa. Makudin kuɗin da ake kashe a wurin sayan makamai da ba da allowance na jami'an tsaro, idan an kai zo da wani sabon salo na zamani, to zai rage wannan yawan jirgin jami'an tsaro da sauransu.
To, tambaya ta gaba ita ce, shin kana ganin matakan da gwamnatin shugaba Buhari ta ɗauka ya kai mizanin da zai kawo ƙarshen wannan al'amari na tabarbarewar tsaro?
To, ka san abin da na ce maka a baya shi ne ba za mu iya cewa iko a'a ba sai an ga matakan da suka ɗauka ga su ga hili an fara gani, sannan za a iya cewa mun gamsu matakin da aka ɗauka zai kawo ƙarshen wannan matsala. Amma yanzu gwamnati ta faɗa, to ana jiran kuma a ga an fara aiwatar da matakan da gwamnati ta faɗi, to sannan za a iya yanke hukunci cewa lallai wannan hanya da aka ɗauko ko wannan mataki zai iya magance wannan matsala.
To, akwai a taron da gwamnatin shiyar Arewa maso gabas suka yi a kwanakin baya a can garin Bauchi. Wannan jihar Borno, Professor Zulum ya kawo shawara ɗauko sojojin haya daga waje don su taimakawa Najeriya wajen iyakar 'yan ta'adda. Ya kace kin wannan shawara?
To ni ba na goyon bayan wannan shawara, saboda ba zai yi ka ɗauko jami'an tsaron wata ƙasa ba su zo su shiga lungu da saƙo na ƙasarka, su san sirrin ƙasarka, su san irin ƙarfinka, baka san abin da zai faru gaba ba. Amma ƙasar nan tana da arziki. Abin da ya kamata shine idan muna da ƙarancin jami'an tsaro, to a dakatar da wasu ma ayyuka da ake yi idan har ana ganin cewa akwai matsalar kuɗaɗe, to a tabbatar da cewa an ɗauki jami'an tsaro masu yawa daga ƙasar nan, domin muna da mutane musamman matasa ga sunan Bridget sun yi karatu ba su da aiki ne. To a zo a ɗauki ma'aikata jami'an tsaro, a kuma ba su horo na ƙwarai, a kuma samar da kayayyakin aiki na urori waɗanda za su inganta tsaron kuma su taimaka ma jami'an tsaron wurin yaƙi da wannan 'yan ta'adda.
Yadda ta kaya ke nan tsakanin Malam Aliyu na jam'iyyar APC da kuma Malam Sani Abdullahi na jam'iyyar PDP. Gare ka Malam Aliyu.
To a gaishe ku malamai, to duka nan muka zo ƙarshen wannan ma'aurar da muka yi kwanaki muna ji dangane da matsalar tsaro a jihohi irin su Zamfara, Katsina, Sokoto, Niger da Kaduna. Amma idan har da ya kama mako mai zuwa, ita jihar Niger za mu tsunduma a cikinta mu duba ƙorafin da shi gwamnati nata yi na cewa gwamnatin Buhari ba ta taimaka musu wajen fuskantar sha'anin rashin tsaro a jihar. Sannan kuma da yake an ce 'yan Boko Haram sun fara kafa tututi a cikin jihar ɗin, wani hatsari birnin Abuja, birnin tarayya yake fuskanta. Yanzu a madadin su wanda suka kawo mana wannan muhawara da muka kammala a yau, musamman su bakin nan Alhaji Aliyu Abubakar MP da Alhaji Sani Abdullahi Shinkafi da kuma shi Sani na Malfashi wanda ya shirya muhawara ɗin kuma ya ɗauko mana ita, tare da Alheri Garisa Abdu da ta haɗa ta, ni Aliyu Mustapha Sokoto nake muku ban kwana daga Washington DC. Mun bar ku lafiya.
To madalla a gaida Aliyu Mustapha Sokoto. Yanzu kuma sai labarai a takaice.
To babanne a takaice, a jiya Litinin kungiyar 'yan bindigar Hamas ta harba harokoki a birnin Kudus, lamarin da ya tada karar jiniya a cikin birnin bayan ɗaruruwan Falasɗinawa sun ji raunuka a aron gama da 'yan sandan Isra'ila a wajen masallacin Aksa. Kungiyar 'yan bindigar ta kwashe mintoci da dama tana aika harokoki bayan wa'adi da ta bayar na karfe 6 da yamma ya wuce. Kungiyar ta baiwa Isra'ila wa'adi da ta janye rundunar tsaronta daga masallacin da ma wani yankin birnin Kudus mai fama da rikici. A jiya Litinin, shugaban Amurka Joe Biden ya ce wani harin kutsen yanar gizo mai alaka da Rasha da ya auna babban bututun man Amurka babban mugun aiki ne da ya bayyana karara. Ya ce hukumomin gwamnati sun tashi haikan suka gaggauta dakile tasirin wannan halin akan raba mai, inji shugaban kasar a fadar White House a kalamansa na farko akan shirin tattalin arziki. Biden ya amsa tambayar manema labarai bayan ya kammala jawabinsa akan ko akwai wata shaida da ke tabbatar da gwamnatin Rasha tana da hannu a wannan halin, sai ya ce zai gana da shugaba Vladimir Putin. Yana mai cewa a halin yanzu babu wata shaida daga sashen tattara bayanan sirrinmu da ke tabbatar da gwamnatin Rasha tana da hannu a ciki. A ƙarshe, Amurkawa sun yi tafiye-tafiye a ranar ƙarraba iyaye mata, lamarin da ya buɗe sabon babi na tafiya da jirgin sama a cikin annoba a hutun ƙarshen mako, a cewar hukumar tsaron sufuri ta TSA a takaice. Sama da mutum miliyan guda da 700,000 ne suka yi balaguro a ranar Lahadi a cewar TSA, karon farko tun cikin watan Marisin bara, lokacin da tafiye-tafiye da jirgin sama ya yi karanci ainun sakamakon annobar coronavirus.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi a misalin karfe 8 agogon Najeriya, Niger kamar da Chadi wato 7 kenan agogon Ghana, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatarwa, sai kuma Chibahiro Jude ne da ya bada umarni, kuma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.